Bismillah, studio Al-Huda wa Nur da ƙorki gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na 17.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mun dawo don ci gaba da littafin Umdatul Ahkam min adillatil ahkam. Na mun tsaya kan hadisi na 190, insha Allah za mu tashi kan hadisi na 191, duk da ma kirgen namu yana bambanta da naku ko 200. To a wannan sharhi na tafsirul Allam shine hadisi na 191, ba na 200 ba. Na'am. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala laha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil wisali. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Qala inni lastu kahay'atikum, inni ut'amu wa usqa. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم ونن بابي شيني باب أفضل الصيام وغيره بابي دزي مغانا غمد مفي في تن أزمي abin da ya fi azumi da kuma waninsa. Misali, ko azumin da ya fi falala. An gane ko? Hadisi daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hani game da wisal. Shi ne abin da ake ce masa shige, za a ce da Hausa ko wuce. Me kuke cewa a nan Hausanku? Shige. Mutum idan ya yi azumi, sai dai gaskiya na dan bambanci da shige. Yawancin shige mun fa daukan shi ai zaka yi bude baki, sai dai ba zaka yi sahur ba. To shi wannan wisal din shine idan lokacin misali kai azumi zuwa magriba, to ba zaka yi bude baki ba, sai ka wuce kawai, sai gobe. An gane? To wannan shine abin da yake nufi da wisal, ka sadar da azumi ba tare da kai bude baki ba. Manzon Allah sallam ya hana saboda akwai wahalarwa a ciki. Yawwa. Qalu yace, eh, suka ce, sahabbai suka ce masa, ya Rasulullah innaka tuwasil, mun ga to kai ma kana yi. Ai, su kuma saboda san su yi koyi da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun ga yana yi, sai suka ce to su ma ya kamata su yi dan koyi da shi, saboda sahabbai su suna son yin koyi da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da suka ga yana aikatawa, saboda shine uswa hasana. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana. Na'am. Sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun ga kana yi kai ma. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inni lastu ka hay'atikum, ai ni ba kamar ku nake ba, ina da bambanci da ku. Akwai wata maziyya ko wasu khasa'is nawa wanda ku ba ku da shi. Inni ut'amu wa usqa, ana ciyar da ni ana shayar da ni. ورواه ابو هريره سنن ابو هريره يا رويت wannan hadisi wa aisha da aisha wa anas bin malik radiyallahu anhum da anas bin malik Allah ya dasu bayan abdullahi bin umar kenan su ma wannan sun rawaici wannan hadisi sannan wali muslim garwayan muslim kuma daga abi sa'id al-khudri ne ba abdullahi bin umar ba wato muslim ya rawaito daga abi sa'id al-khudri kuma aidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ayyukum arada ay yuwasila, duk wanda yake so yayi wisali na azumi, fali yuwasil ila sahr, to ya sadar zuwa lokacin budabi, lokacin sahur, zuwa lokacin sahur. Asahr shine lokacin da ake yin sahur. Misali, rana ta fada bai yi buda baki ba, ya wuce kawai. To amma zuwa lokacin sahur, dare ya kai, an kai lokacin sahur, to ya ci abinci a matsayin sahur. an fahimta abin da yace musu kenan idan mutun yana so yayi amma ba cewa yayi ku yi ba mu kula da wannan lafazin idan mutun yana so yayi ba laifi eh gaskiya ba wani lada na'am yayi hana din kenan ba sai mallan yace idan muka koma ga hadisin a karo na biyu zamu ga cewa yana nuni ga shari'ar musulunci shari'a ce wanda take da sauki a cikin ta ba tsanani ba tsanantawa ba wahala ba wahaltarwa kuma ba a so ka wahalar da mutane an gane ko shi yasa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hana su wannan wusal din saboda akwai wahala a ciki sannan Allah baya son guluwi wuce gona da iri da zurfafawa a cikin addini domin hakan zai janyo ga azabtar da kai ga wahalar da kai shi kuma Allah yana cewa cikin alqur'anin sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan ita ce wato maqasid na wajibat na addinin musulunci ba tsanani a ciki ana buƙatan daidaitawa ne ina fata ana ganewa domin sauƙaƙawa cikin al'amura yafi wanzar da aiki akan tsanantawa sannan kuma zai kubatar da mutum daga gajiyawa idan ana aikata wani aiki na ibada idan ana yin shi daidai misali ba a tsanantawa to ba za a samu gajiya da wuri ba kuma za a dade ana yin wannan aikin amma sakamakon gajiya tsanantawa fa zai janyo gajiyawa idan an fara gajiyawa kuma za a iya barin aikin kuma ba a san bari an fi so in ana aikin kai da ka fara yi ka ci gaba da yi mafificin aiki wanda aka dawo ma ana yin shi an gane ko komai karancin sa abinda ake bukata dai ka dawo ma akai to idan akwai tsanantawa a ciki ba za a samu wannan dawo man ba za a gaji da wuri kuma komai wannan zai iya shiga komai zai iya shiga ina fatan kun gane kowace irin ibada zai iya shiga ko za ka yi mutane ko mutum zai yi ga karan kansa to ya dauki iya daidai yanda zai iya kar ka dauki abin da zaka tsananta wa kanka wanda daga baya zaka gajiya ka watsar da abin to ba a san haka to ka dauki iya daidai misali yanda zaka iya yi ka dore akai saboda shari'ar addinin musulunci ba tsanani a cikin ta ina fatan ana ganewa kar ka tilasta wa kanka ce dole sai nayi kaza kai kuma jikinka ba zai iya daukan wannan abin ba kowa da dabi'an yanda Allah ya halicci jikinsa kamar yadda idan ka duba in yatsunka kake ganin ba daidai suke ba wani ya fi wani tsawo ko to haka jikin mutane yake wani zai iya jure wani abin wani ko ba zai iya ba haka Allah ya yi mutane ba kai sai kuma ka canja su ba to dan haka kenan kai abin da zaka iya kila wani ba zai iya ba ina fata an gane kila abin da wani zai iya yi kai ba zaka iya yi ba to kar ka dauki abin da zaka gajiyar da kanka dauki abin da daidai yanda zaka iya yanda zaka dore akai ba za a sami yankewa ba ina fata an gane yawa ba dole sai azumi kadai ba kowace irin ibada za ta iya shiga ciki ina fata kullahu mustatatum din kenan ko yawa ittaqullaha ku ji tsoron Allah mustatatum daidai iyawarku kada a samu sakaci a ciki ma'ana taqwa ka aikata abin da aka umarce ka da shi ka hanu daga abin da aka hana ka abin da aka umarce ka da shi shine duk wata aiki na ibada da Allah ya ce ayi ina fata an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi shine imtithalul awamir ijtinabun nawahi kuma nisanta duk wani abin da aka hana ka to gurgurdan yanda zaka iya ka tafi akan haka kana samu sakaci sannan kuma kar a samu guluwi wuce gona da iri saboda Allah baya son wannan wuce gona da iri kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ma baya son wannan wuce gona da iri matakar ka tsananta to addini zai rinjaye ka kuma yayin da ka tsananta akan wani to zaka gajiya daga wata ibada wanda kila ita ma wajibi ce akan ka ina fata ana ganewa to sai ka dauki daidai wannan kenan na faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ni ba kamar ku nake ba me yake nufi anan yana da wasu kasa'is yanayin halitta su ɗaya mutum ne irin su, ina fata an gane. To amma yana da wasu kasa'is nashi wanda sun keɓance shi, wanda shi kadai ne yake da wannan, kuma ba wanda ya tarayya da shi a cikin wannan abun, daga ciki akwai wannan. To sai malamai suka yi abun fassarori daban-daban, an samu ikhtilafi. Wasu malaman suka ce abin da ake nufi a nan, ɗaya daga cikin ma'anoni shi ne yana nufin ci da sha, wanda muka sani hissi, idan muka yi riko ga lafazin ci da sha, ana ci yadda shi, ana sha yadda shi, kamar yadda zaka ci ka sha. Ina fata an gane. Wasu kuma suka ce ma'ana ta biyu da hadisi da kalmar za ta ɗauka shi ne abin da yake zuwa cikin zuciyar manzo Allah sallam na jin daɗin ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala, da sanin da ya yi wa Allah. Ina fata an gane. To wannan jin daɗin yana shagaltar da shi daga abinci ma da shan wani abu. To wannan kuma shi kaɗai ne yake da wannan kususiyar, ba wanda zai ce ya yi tarayya da shi, shi ma yana da irin wannan darajar. To ya yi ƙoƙarin kamanta kanshi da manzo Allah sallam kenan, shi kaɗai ne saboda tsananin yanda yake jin daɗin ganawa da Allah da ibadoji da yake yi, an gane ko, da kuma yanda ya san Allah ɗin. To wannan yana man zai iya mantar da shi abinci da wani abin da zai sha, shi ne ya ce ma'ana ana ce da ni, ana sha da ni da wannan jin daɗin na zuciyar da yake ji. Shi ne sai malamai suka ce to wannan ma'anar kusan za ta fi dacewa da magana, saboda inda cin abinci ne ko shan ruwa da ya ce wa ta'amu wa ushrab, ana wa usqa, ana sha da ni, ana ciyar da ni, yana nufin hissi wanda muka sani na gani da ido. To ba zai zama wisal ba kenan, saboda wisal shi ne ba za ka ci abinci ba, lokacin shan ruwa ba za ka ci abinci ba, sai ka wuce da azumi, ka wuce kawai har zuwa kamar yadda ya ce zuwa lokacin wani sahur din. To kenan idan ana ciyar da ana sha da shi bai zama wannan wisal din ba kenan, kun ga ai in an ci abinci an fita a wisal. To dan haka kenan wannan ma'ana ita tafi dacewa. Malam ya ce Ibn al-Qayyim ya shimfiɗa magana sosai a cikin hadi, wanda ya yi magana sosai ya ce amma malamai sun yi saɓani akan wisal ɗin kansa, ya kasu gida uku, akwai wisal ɗin da aka haramta, akwai kuma wanda yake makruhi, akwai wanda yake ja'izi, ya halatta amma idan kana da ikon yi. Ina fata an gane. Yace Abdullahi ibn Zubair da wasu daga cikin salaf, da kama Abdullahi, kama Abdurrahman bin Abi Na'im da Ibrahim bin Yazid al-Taymi da Abi al-Jawza, sun tafi akan cewa ya halatta mutum ya yi wisal idan yana da ikon yi. In zaka iya, ya halatta ka yi, kar ka ci abinci a yi buɗe baki ka wuce kawai har zuwa lokacin sahur, in zaka iya fa. Amma ka tabbatar zaka iya, dan ka je ka halar da kanka, duk abin da ya same ka ba wani abu, kai ka janyo kanka kuma mun ka san zaka iya. To wannan suka ce ya halatta. Ana magana a kan Ramadan ko wadhaba ila tahrimi al-a'immatu thalatha, amma malaman mazhabi guda uku sun tafi akan cewa haramun ne kawai yin wisal, su ne Abu Hanifa da Malik da Shafi'i, suka ce haramun ne mutum ya yi wisal. Ina fatan kai ka aikata haram. To sai Imam Ahmad da Ishaq bin Rahwayhi da Ibn al-Mundhir da Ibn Khuzaima da wasu daga cikin wasu jama'a daga cikin Malikiya, su kuma suka ce ya halatta kai amma zuwa lokacin sahur, kamar yadda lafazin hadisin ya zo. Ina fata an gane. Sai dai amma kuma abin da ya falala shi ne kar ka bari, barin shi ne fala, amma in kaga za ka iya to ka je ka yi ya halatta amma zuwa lokacin sahur, saboda idan aka ce ka bari din ya falala saboda ta'ajilul fitr din nan. Manzo Allah sallam ya ce a jinkirta, a gaggauta yin buɗe baki, a wani hadisi da muka karanta a baya. To idan kai wisal kaga baka yi wannan, yauwa baka yi ba buɗe bakin barzana ai maganar gaggautawa, kaga ka bar wannan falalar da kuma wannan umarnin da yi, dan haka suka ce to barin wisal din yafi, dan haka iya samu wani zai ce maka shi yana da karfin yi zai iya yi. To wannan kana da magana wajen guda uku kenan, sai ka dauki wanda ya mako. Amma gaskiya maganan karshe na bari din yafi, saboda zaka bar waccan sunnar, wannan umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan har baka yi aiki da da magana cewa a bari din ba. Sai hadisi na gaba, al-hadithu thani wa 90 ba'da al-mi'a, hadisi na 192, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لو أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لو أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. نعم. حديثي دغا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكي تشيوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ان باشي لاباري وترن تشيوا ني انا فدي شي ام عبد الله بن عمرو شي ني يكي فدي سي اكا با من زعل الله صلى الله عليه وسلم لاباري غفا ابن عبد الله بن عمرو بن العاص يكي تشيوا ابن ني يكي فدا شي ني ياتي والله لا اصومن النهار كوي ا رايواتا كلن ازمي زن دنگاي basha bacin abinci ko kullun azumi shi kwadayin ibada ce yana gani yana da karfin da zai yi haka wala aquman al-laila ko kullun qiyamul layl zan dinga yi saboda su suna gani yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar yanda yazo a hadisi ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layli raka'a 13 a kowanne dare ko yana raka'a 13 a wani waje ya zo yana raka'a 10-11 a tsayuwa ɗaya kamar yadda wani sahabi ya ba da labarin cewa sun taɓa yin wannan sallar da manzo Allah sallama a tsayuwa ɗaya ya karanta abin da idan ka kirga yanzu ya kai wajen izu 10 da wani abu a tsayuwa ɗaya kawai ba wai raka'a ba fa a ba wai na'am ba wai raka'a guda biyun ba tsayuwa ɗaya kawai raka'a ɗaya ya karanta abin da ya kai izu wajen 10 بقرة آل عمران مائدة كو يا كو شابي يا كرنتا كما هكا ينا كراتو أنسي يندي كراتين مزالة سلامة إذن كما يزو إند أكا تي كروكي ألا وانا أبو سيد أيا يتي ألا أباني كذا أباني كذا أنتي كذي مسأرين ألا دقوتا سيد أيا يأدعا أتشين كراتين كما يتي غبا gashi kuma har nana Aisha wata take tambayen shi kana kaman kana ba kanka wahala an gafarta maka ma taqaddama dan baka yi laifi ba an gafarta ma sai ce to bazan so in zama bawa mai godiya ga Allah ba hakan kaman godiya ne yake wa Allah subhanahu wataala duk da an gafarta mai bashi da laifi kwata kwata in ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya laifi ai kai ma ka san ya ne makomar ka ko bai yi laifi ba kuma bai taba yi ba kuma bai taba ba zai a gaba ba kuma an gafarta masa ma biyayyen halittu amma kuma yake wannan sallar a tsayuwa ɗaya yayi wajen izu 10 da wani abu yana nuna godiyar shi ga Allah to suna jin irin wannan to kai kuma ina ga kai kenan saka ci to kaga kawai zan daina ma bacci da daddare kawai qiyamul layli kullun kawai sannan yana yawan yin azumin nafila alayhi salatu wasalam musamman a watan sha'ban saka ci to kawai ni a ce shi yanda yake manzo Allah sallama yake haka ina kuma gani wanda ba kowan kowa ba baka da tabbaci kawai zan dinga azumi kullun kawai to kamar irin wannan ne himma da san alkhairi sai rantsa yace shi kawai abin da zai iya yi kenan ma'ishtu mutakar rayuwa da kawai kullun da daddare qiyamul layli kullun da rana azumi to wannan ya dauko wani abu mai tsanani an gane ko faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsara da aminci Allah subhanahu wataala gare shi yace antal ladhi qulta dhalik kai ka fada haka wa qultu lahu kad qultuhu sai nace kwarai da gaske na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi abi anta ummi ya rasulullah fansarka mahaifiyata da mahaifina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana na bada su fansa gare ka ko da za a kashe su karayu mahaifina da mahaifiyata. Wala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innaka la tastati'u dhalik, ba za ka iya ba. Me yasa? Saboda za a iya samun matsala daga ƙarshe yayin da ya manyanta, to za a iya samun matsala a jikinsa saboda bai ba jikinsa haƙin shi ba. Idan kana yin abin da yafi ƙarfin kanka, kana tilasta kanka, to yayin da shekarunka suka dan ja, to za ka samu damuwa sosai. Sannan kuma akwai wahalar wa yau da gobe, yau ka azumi gobe, jikinka yana da haƙƙi, kana da iyali suna da haƙƙi a kanka, an gane ko? To dole kowanne abu ka bashi haƙƙinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana da haƙƙi a kanka a matsayinka na bawan shi, ka bauta masa, ka yi bautan nan daidai yanda ya saka. Jikinka yana da haƙƙi, ka kwanta ka huta ka ci abinci, iyalinka suna da haƙƙi na ka biya musu buƙatu. To taya idan ka ce za ka ɗauki wannan kaɗai, kaga za ka tilasta wa kanka ne, kuma baka ba wa wasu haƙƙin ba. Ina fata an gane. Yace ba za ka iya ba. Fasum wa afdir, kai azumi ka sha. Wa kum wa nam, kai qiyamul lailinka kai bacci. Wa sum min ash-shahri thalathata ayyam, kai azumin kwana uku a kowanne wata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi hanya mafi sauki, kai azumin kwana uku kowanne wata. Fa innal hasanata bi ashri amsalha, domin duk kyakkyawan aiki idan kai guda daya za a baka irin shi goma na lada. Kaga kenan idan kai kwana uku lada 30 ko, to kowanne wata kaga kana da azumin lada 30, kaman kai watan kenan. Kaga zai zama kaman wadhalika mislu siyamid dahr, kaman kana azumi gaba daya kenan na kowanne shekara rayuwanka gaba daya. Kun ga wata falala da dauki wannan kawai shikenan ya ishe ka. Ultu amru Abdullah bin Amr bin al-As yace sai nace inni la udiku afdala min zalika, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya sama da haka, ina ganin zai iya abin da ya fa haka, ma'ana zan iya yin sama da kwana uku uku a wata. Wala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fasum yawman wa aftir yawmain, to in kana ganin kana da karfin da zaka iya sama da haka, to kai azumi rana daya ka sha kwana biyu. Misali in masalan a ce kai asabar sai ka sha lahadi litinin, sai ka dauka talata, sai ka sha laraba alhamis, sai ka dauka juma'a, sai ka sha asabar haka. In kai azumin kwana ɗaya sai ka sha kwana biyu, tunda kana ganin cewa ba za ka iya azumin kwana uku a wata ya ma kaɗan. Ultu sai na ce inni la udiku afdala min zalika, kai manzo Allah sallam zan iya sama da haka fa, ina jin zan iya haka yayi kaɗan. Wala sai manzo Allah sallam ya ce fasum yawman wa aftir yawman, to tunda haka ne kai azumi yau gobe ka sha, kai azumi kwana ɗaya ka dinga tsallake kwana ɗaya. Fadhalika siyamu Dawud alayhi salam, don wannan shine irin azumin Annabi Dawuda, amincin Allah ya tabbata a gare shi, huwa afdalus siyam, kuma shine azumin da yafi kowanne azumi, azumin nafila. Ma'ana misali kai azumi yau ka sha gobe kai azumi, irin dai zaka yi azumin nafila ba wanda aka kebance aka ce suna da wata falala ba, irin su Arafa da sauransu. An gane? Ultu sai ya ce inni la udiku afdala min zalika, zan iya sama da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ya zai zama kenan, kaga a bashi damar da yayi kullun ko? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la afdala min zalika, ba abin da yafi wannan, ba wani azumi da yafi wannan kuma a tsarin da ka dauki azumin nafila, kawai wannan shine in zaka yi. Wa fi riwayatin, wata riwaya yace la sawma fawqa sawmi akhi Dawud alaihi salam, bayan ya gama wannan lissafin yace to babu wani azumi da yake sama da azumin dan uwa na Annabi Dawud alaihi salam, shine yau za ka yi azumi gobe ka sha. Shataru dahar, kamar rabin abin nan kenan shekara. Sum yawman wa aftir yawma, kai azumi yau gobe ka sha, wannan shine kawai. Ma yu'khadhu min alhadith, to akwai wasu abubuwa karkashin wannan hadisi. Na farko raghabatu Abdullah bin Amr bin al-As fil khair wa quwwatuhu fi, mun ga shi Abdullah bin Amr bin al-As mutum ne mai kudin alkhairi, wannan ba kudin alkhairi ba, wanda abin da zai mutum ya yi irin wannan tunanin, yana kudin san aikin alkhairi, kuma yana karfin da zai iya har ya rantse ma cewa zai iya wannan azumi, zai iya azumi gaba daya a rayuwarsa, zai iya qiyamul layl gaba daya. Sannan kuma na biyu mun ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gurgurdin yanda mutane za su iya yin abu da kuma abin da zai iya zo sakamakon da za a samu a ƙarshe, domin yace ba za ka iya ba, hakan zai iya su zama maka wahala. sai malai ce wakar kana fa inna abdullahi tamanna fi akhir ayyamihi a karshen rayuwarsa yayi burin yace da ma ya karba saukin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saboda ya samu dan damuwa haka ko to kun ga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi yana da wannan fikiran sannan kuma sai muka ga cewa makaruhi ne ga mutun yayi azumi kullun ba sharuwa kullun azumi wannan an karanta dan aka kar mutun ya dauki wannan saboda addinin musulunci sauki ne shi ba wahala ba tsanani hadisi na gaban hadisi salisu 90 ba'da al-mi'a hadisi na 193 an na'am da ma ya dauki wancan sauki na kwana ukun nan fa eh cewa yi wallahi sai yayi zai iya yin haka mata yana ganin yana da karfin da zai yi eh to wannan kuma in ba zai iya ba ya za a yi ba yi hakuri ba ya ce zai iya yin haka ai ba wanda ta masa bane zai iya yi ya dauki cewa alƙawari zai iya yi ina da iko ina da ikon da zan yi sama da haka utiqu kaman taqa shine dama da iko eh da iko ba ikon yin wani abu shine taqa da dai ka taqa fi fi'l kaza misalan ina da ikon da zan iya yin kaza iko ikon yin abu shi ake ce ma baka na'am hadisi na gaba hadisin abdullahi bin amr bin al-as shi ma dai daga abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما حديثين عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم شيوا من ذا الله سلم ياتي ما في سويون أزمي أوجن الله هنا صيام داود عليه السلام أزم النبي داود عليه السلام وحب صلاتي ما في سويوان صلى تنافلا إلى الله قال الله شيني صلاة داود عليه السلام أوجن الله دي صلى إرن صلى النبي داود عليه السلام كان ينام نصف الليل يكن يبتشي رب دري ويقوم ثلثه واللوكة كما يي قيام الليل يبس أو كندري وينام سدسه وكما يزو يبتشي دي يبس شدا دري يكسر دري جدا شدا ya bacci na daya bisa shida wa kana yasumu yawman yakan yi azumi yau wa yafturu yawman gobe kuma sai ya ci abinci an gane na'am abinda zamu samu karkashin wannan hadisi na ahkam anna siyamu yawmin wa fitra yawmin huwa afdalu siyami bima fihi siyamu dahar idan mutum yayi azumi yau gobe ya sha yana tsallake kwana ɗaya kenan ko shine mafificin azumi saboda shi ma zai kunshi azumin kaman kai azumin gaba ɗaya shekara ne an gane ko sannan zamu ga cewa ita ibada adalci ne da daidaitawa a cikin ta kada mutum ya shagalta daga ibada ya shagalta ga barin ibadar misali wanda take ta nafila sannan kuma kada ya zurfafa a ciki ba a san huluwi kamar yadda na muku bayani a farko kuma ba a san kai ƙasa ƙasa domin ubangiji madaukakin sarki yana da haƙƙi a kanka iyalinka suna da haƙƙi a kanka jikinka ma haka don haka fa'ati kullazi haqqin haqqahu yawwa kada ka zurfafa kuma kada ka yi kasa ya zama kai sakaci ya zama tsakatsakiya an gane ko yawwa na'am sai hadisi na gaba hadisi na 194 an abi hurairah radiyallahu anhu qala awsani khalili rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi thalathi siyamin thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atayn dhuha wa an utira qabla an anam sahabu abi hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallam wanda yake khalili na masoyi na badadaina ya mun wasici da abubuwa guda uku. Na farko shine azumin kwana uku a kowanne wata da kuma sallan rak'atai duha. Na rak'atai duha sallan da ake yi bayan rana ta dago, hantsi ya dago, kuma in dinga wutiri kabla an anam, kafin na kwanta bacci. Malam yace wannan hadisi ya kunshi wasiyoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku masu girma. Na farko kwadaitarwa game da azumi na kwana uku, domin kowanne aikin alkhairi guda ɗaya yana yawa ashir amsaliha ashir mithluhu, sai zaman to kaman kai azumci watan gaba ɗaya kenan. Sannan malam yace mafi falala wannan kwanaki ukun an so kamar yadda su kwanakin hasken wata 13, 14, 15 ana san haka, saboda akwai falala a ciki, akwai fa'ida. An gane kwana na 13 da na 14 da na 15 ya zamanto kana azumta su. Na biyu kuma wasici shine na bitisi na biyu shine sallar duha, mafi karancin ta sallar walha da ake cewa da Hausa, mafi karancin ta shine raka'a biyu, musamman ga mutumin da baya kiyamul laili. Saboda idan baka yi kiyamul laili ba, na dare ya kubuce maka, to kar na yini ya kubuce ma. In kuma yau zaman to ka hada kana kiyamul laili kuma kana sallar walha, alhamdulillah kaga wannan ka hada falala da yawa kenan. An gane ko? Kamar shi Abu Huraira inda yazo ya shagalta da karantarwa da ilimi, sai zaman to baya samun dama da zai tashi a ƙarshen dare. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wato ya masa wasici da ya dinga wutiri kafin ya kwanta, saboda ta yiwu ba zai samu damar tashi yayi ba sai asubahi. Kun ga wannan ladan na wutiri ya wuce shi. To ko kai yanzu idan ka san ba za ka iya tashi ba a ƙarshen dare kai, to kafin ka kwanta sai kai wutirin ka, wannan yana da kyau. Na fata an gane, sai kai wutirin ka kafin ka kwanta. Amma in ka tabbatar da cewa za ka iya tashi a ƙarshen dare kai, to shikenan sai ka bari ƙarshen dare sai ka tashi kai kafin asubahi. Sannan idan ka tabbatar kuma za ka iya tashi din, sai aka samu matsala ko kana tashi da man baka yi ba, baka tashi ba, to za ka iya ramawa ko da safe. An gane? Indai har ka tabbata kana tashi, sai aka samu matsala ko bacci ya hana ka tashi. Ina fata an gane. Idan muka duba ƙarƙashin wannan hadisi zamu ga mustahabbancin yin azumi kwana uku a kowanne wata, mafi falala kuma su zama kwana uku na hasken wata shine 13, 14, 15. An gane ko? Sannan na biyu kuma mun ga sallar duha mustahabbi ne, ana so mutum ya dage akan yinta sosai, saboda akwai falala, ana samun alkhairi sosai ga wannan sallah. Zaka samu lada mai girma, kuma sallah ce ta wanda suke masu tuba ga Allah, masu mai da lamarin su ga Allah. An gane? Lokacin yinta shine yayin da rana ta dago, in ta dago ta dan fara haske, an dan fara zafi hakan, da ta dan fara zafi kadan, kamar yanzu kace kamar irin karfe 8 haka masalan, ko 7 ta dan fara zafi kadan haka, to a lokacin ake so za ka yi har zuwa kuma rabin yini, duk lokacin ta ne, lokacin da kafin lokacin da za ta karkata, lokacin azhar ya shiga, to dai za ka iya yin wannan sallah. Mafi karanci raka'a biyu, to kaga za ka iya yin 4, za ka iya yin 8 haka, amma mafi karanci dai raka'a biyu. Sannan yin wutiri kafin mutum ya kwanta, idan ka san bacci baya barin ka tashi, to kai wutiri kafin ka kwanta, in kuma za ka iya tashi wannan ba matsala. An gane ko? Malam ya ce kuma wannan wasiyoyi guda uku suna daga cikin manya-manyan wasiyoyi masu tsada wanda ya kamata mutum ya kula da su, ya kwadaito akan su sosai, saboda akwai amfani mai girma da mutum zai samu. Yin azumin kwana uku kowanne wata, sallar duha wala hako da wutiri kafin ka kwanta, ko kuma ka dai wutiri da daren nan shine shafa'i da wutiri ko, in san samu ne kai kiyamul laili, yawwa sai ka hada da wutiri. Hadisi na gaba, hadisul khamis wa 90 ba'd, na'am. gaskiya ba zan yi ce ma ga ƙarshen rakoyinta ba eh amma abin da na sani shine mafi karanci da raka'a biyu yawa mafi karanci raka'a biyu wannan shine الحديث الخامس والتسعون بعد المئة حديث نريد تسعين دبير عن محمد بن عبد بن عباد بن جعفر قال نعم لساف مثالي ينا إيا بتي رب دري يس أيوة دري ربي يو ربا شذاكي أو النين ذاك ربا yanzu mu lissafa dare awa nawa yake yi masalan sai ka lissafa daga lokacin da rana ta fada karfe nawa ne zuwa lokacin da kuma rana za ta fito ai duk dare ne gaba ɗaya ko to awa 12 ne ka raba su biyu nawa zai baka 6 6 sai kai bacci awa 6 ka tashi awa 6 kai kiyamul laili ko kuma ya raba 6 ya bacci 1 yayi kiyamul laili daya yayi bacci sauran ko kuma wato sulusi yanda dai ya kawo yawa ko uku ko yawa in kuma uku ka raba sai ka lissafa sai kiyamul laili sulusu ko yana musulusu haka dai gwagwadin dai yanda zaka iya na'am hadisin yace sa'altu jabira bin abdullah anaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil jumu'a qala na'am وزاد مسلم ورب الكعبة حديث محمد بن عباد بن جعفر يتي ناتم بي جابر بن عبد الله نكي تي مسا شم من زال سلم يا هنا ين أزميران الجوم آني أزمين ديك أنا نافلة قال نعم يتي إيه يا هنا متين يواري رنجوم أكدي هي أزمين نافلة وزاد مسلم arwaye muslim akwai karin yace wa rabbil ka'ba na rantsa da ubangijin ka'ba manzala sallam ya hana ya kara akkada masa kenan sai hadisi na gaba hadisi na 196 ba'da al-mi'a hadisi na 196 an abi hurairah radiyallahu anhu qala samitu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده صحابي أبي هريرة رضي الله عنه يكي تيوى يناجي من زال الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوى كدا إيانكو يسكي يأزمي رنجوما كدي إلا أن يصوم يوما قبله سيدي إدن يأزم تيرانا ديكي كافن جوما أشيني الهميس يهدى دا جوما ما يي أو بعده كورانا دا تكي باين جوما أصبر كينا kai juma'a kai asabar ko kuma kai alhamis kai juma'a amma kada ka ware juma'a kadai kai azumi malam yace dalili saboda ran juma'a idi ne na sati kamar idi ne ga musulmi na sati kamar yanda idul fitr da idin adha yake idin shekara idin sallah azumi da idin sallar layya a idi ne na shekara ba to ita kuma juma'a idi ce ta sati to dan haka ranar idi kuma rana ne na farin ciki da dan shakatawa haka da nuna godiya ga ni'imar Allah da neman ƙari to idan ya zamanto mutum yana azumi ba zai samu wannan nishadin ba an gane yunwa da abubuwa za su dame ka to dan haka sai aka hana amma kuma sai aka kawo abin da zai iya kawar da wannan hanin shine ya zamanto mutum ya hada shi da azumin alhamis ko azumin juma'a an gane za ka yi ran alhamis sai ka yi juma'a wannan ba matsala ko in kai juma'a kuma gobe asabar ma ka yi wannan ba matsala amma ka ware juma'a kadai bai halatta ba haramun ne na'am hadisi na gaba hadisi 97 ba'da al-mi'a hadisi na 197 ana kuna nawa ne dari biyu na har yanzu a shiga dari biyu ba nan dari biyu da biyu nan dari biyu nan 197 ne an abi ubaid maula bin azhara wasmuhu sa'd bin ubaid qala shahidtu al'ida ma umar bin al-khattab radiyallahu anhu فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم أبي عبيدة وانديك ينتجن باوانين ابن أزهر اسمه سنن سشيني سعد بن عبيد انقاليكو يتي ناهل لتسلر ايدي na halarci idi tare da Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yace sai yake cewa a ranar idin wa'annan ranaku guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi azumi a cikin su ranar da kuke yawmu fitrukum min siyamikum ranar da kai sallah daga aziminku misali kun yi azumin Ramadan yau ake sallah to ya hana mutun yayi azumi a ciki azumin ran sallah kenan wal yawmul akhir dayin yinin kuma ranan da zaku ci abin da kuka yanka na layyanku an gane ranan layye kenan na mallan yace abin da zamu ciro karkashin wannan hadisi na ahkam mun ga cewa an haranta yin azumi na rana guda biyu ranar sallar wato ranar sallar azumi kenan da kuma ranar sallar layya yin azumi a cikin wannan ranakun bai inganta ba ko da azumin ramako ne ko na nafila ko azumin bakance in kai ka aikata haramun ko da ramako za ka yi na azumin Ramadan misalan ko bakance kai ko kuma azumin nafila duk ya haramta ba ko wani irin azumi za ka yi ko wani nau'in azumi ya haramta na'am hadisi na gaba al-hadisu thamini wa tis'una ba'da al-mi'a hadisi na 198 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النهر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وأن الصلاة بعد الصبح والعصر حديث دق أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يكتشى من ذال صلى الله عليه وسلم يا هنين أزمي نكوان أبيو شنيران رسل اللي da ranar sallar azumi da kuma mutum yayi lullubi ya lullubi da jikinsa irin lullubin da zai lufe jikinsa gaba daya misali da mayafi a jikinka haka babba in ka yafo shi haka ka yafo ni haka gaba daya matsi jikinka sosai shine ake sai masa istimalus samma an gane ko kaman kurman lullubi kai kenan ba wata hanyar da zaka dan motsa kai ka matsi jikinka wannan ka takure kanka manzo Allah sallam ya hana mutum yayi haka ina fata an gane wa ni hatta biyar rajul fi thawbin wahidin kuma mutun ya matsi yayi zaman sarmakon ake cewa da Hausa a cikin kaya guda daya misalan ka zauna haka ka sa tsawonka a ƙasa sai ka tsayar da kafarka ka matsi ka janyo tufa ka matsi jikinka haka wa zai iya kutantawa nan yawa eh haka to shine ihtiba shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda al'auranka za ta iya bayyana an kai haka kun ga yanda wancan ya kutanta dan fito fili inda kai eh ka matsi jikinka to haka ka matsi sosai ka sa yawa in kai sai ka sa kai ka matsi jikinka ka matso jikinka sosai an gane to wannan ma mazala shine ihtiba fi thawbin wahidin an hana wa ni salati ba'da subhi wal asri da kuma mutun yayi sallah bayan sallah asubahi kai sallah wannan manzo Allah sallam ya hana wal asri ko bayan sallar al'asr ba wajen sallah kwata kwata ina fata an gane yanzu kaman yanzu in kai sallah ka aikata haramun in dai ba al'asar kake ramawa ba in kai sallar nafila ko kuma bayan sallar asubahi kai sallar nafila shi ma haramun ne sai dai idan misali kamar azan fajr ya kubuce maka zaka iya ramawa bayan an yi sallar asubahi wannan ya halatta idan ka kana yi sai ranan baka yi ba har aka zo an shiga sallah to an yi da sallah kai azkar naka sai ka tashi ka ramata amma gaskiya a kiyaye idan a cikin nan daga cikin ku naga wasu na yin sallah da safe musamman daidai lokacin da rana take fitowa fa saboda a inda yazo rana tana fitowa tsakanin kahon shedan ba su mutun yin sallah a wannan lokacin wasu malamai suna tsananta ko da zawatul asbab ne akwai salloli nafila da ake cewa zawatul asbab wanda suke da dalilai daga cikin su akwai tahiyatul masjid idan ka shigo masallaci kafin ka zauna in kana da alwala ana so kai nafila raka'a biyu a maimakon kaman kana kaman gaisuwa ce ga masallaci to wasu malamai suna ganin cewa koda wannan tahiyatul masjid din ne in dai wannan lokacin ne musamman lokacin da rana take fitowa ko lokacin da ta je fadawa haramcin karhancin yafi tsanani a wannan lokacin saboda akwai wanda suke bautawa rana suke bautar sa irin wannan lokacin su suna bautawa rana ne ita kuma tana fitowa tsakanin kahon shedan sai zaman to suna bautawa shedan kenan to idan kai kaga kaman kana kama da su duk da cewa kai musulmi ne da sauran to ba a so mutun yayi wannan koda zawatul asbab ne wasu malamai sun tsananta akan haka ina fata an gane to kaga kenan ba sallah nafila bayan sallah asubahi har sai rana ta fito ya kai lokacin walaha sai dai idan rakatan fajr ta kubuce maka zaka iya rama ta bayan sallah asubahi din sannan kuma bayan sallar asr nan ma ba a yin wata nafila koda misali ka saba yin nafila kafin azhar bayan azhar kafin asr ko kana yi ko kuma wata nafilar ka to ba zaka ce zaka rama ta bayan sallar asr ba in ta kubuce maka shikenan an gane na'am الحديث التاسع والتسعون بعد المئة حديث نتريد تسعين ترى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا حديث لقى صحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يكيتي ومن زال صلى الله عليه وآله وسلم ياتي duk wanda yayi azumin yini daya a hanyar daukaka addinin Allah a hanyar jihadi kuma ya azumi to Allah zai nisatar da fuskar sa daga wuta tsawon shekara 70 kharif kamar shekara ake nufi ana addar an gane ko to yanzu idan muka lura da wannan hadisin hanyar fi sabilillahi ba sai yace asiyamu min al-ibadat al-badaniyya shaqqa azmi yana daga cikin ibadodi na jiki masu wahala wal jihad min al-ibadat al-maliyya wal badaniyya as-saba shi kuma jihadi yana daga cikin ibadodi da ake da dukiya an gane ko kuma na da jiki sannan kuma su ma suna da wahala faman qawiya alaihi ma jami'an wanda yake da ikon yin su gaba daya فقام به ما في آن واحد ييسو ألوك شيئا فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها هذا ما تكون متعنى لسكبر جندا إن رأيو الدنيا دموروا رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم سوى لسنا قرئين أبن ديك وجان الله ننئمة وهربا من عذاب الأليم دكما قجي وعذابا من الذي فجزاؤه عند الله تعالى sakamakon wanda yayi haka a wajen Allah madaukakin sarki shine za a nisatar da fuskar sa daga wuta 70 sana tsawon shekara 70 mafhumul mukhalafa idan aka nisatar da shi daga wuta sai a kusantar da shi ina aljanna saboda alahira hanya biyu ce fariqun fil janna wa fariqun sa'ir yawa ko dai wuta ko aljanna idan an nisatar da kai daga wuta fa sai aljanna fa man zuhziha an-nari wa udkhila al-janna to an nisatar da kai daga wuta aljanna in an nisatar da kai daga aljanna fa wal iyazu billah sai wuta ko to Allah ya kiyaye na wannan abin da yake nufi ana mallan kamar yanda shi Aliban Sam ya kawo yana nufin a hanyar fi sabilillahi kai azumi ka gane ko kamar yanda yace fadlus siyami ibanal jihad fi sabilillahi yin azumi a lokacin da ake jihadi yawa ba wai kai azumi dan yawa idan zaka ce Allah lillahi kawai soma lillahi amma fi sabilillahi wajen dauka addinin Allah fa na'am ana jihadi ko eh to zai iya daukan haka kenan ko kaman kun fita da awa kenan masa kana da awa da dukiyar ku ko kuma jihadin dai da muka sani asalin jihadi wanda ake yaki sai ce amma kuma ana kayyade wannan azumin da zaka yi idan ya zamanto idan ka lura zamu ga cewa shi azumi fi sabilillahi nan bi adami al-ida'afi anil jihadi ba zai zama kai rauni daga jihadin ba masalan ana jihadin kuma kana azumi jikinka zai rauni daga wannan jihadin to ba zaka yi ba idan kaga zaka iya kana da karfi to zaka iya saboda shi jihadi maslaha ne na gaba ɗaya mutane sakamakon jihadin nan za a janyo mutane maslaha ina fata an gane a rai mai yadda zalunci na azzalimai wanda ba musulmai ba idan kuma azumi ne fa kai kadai ne amfanin kanka so saboda amfanin kanka sai zamanto ka ajiye abin da yake zai amfani jama'a to kar ka yi ina fatan kun gane ba fahimtar da kai din ba ita bace ga wannan fi sabilillahi da ake nufi ka gane yau wannan shine na'am waye ke tambaya ba mu ce an ya tabiya shine mutun ya ruba jikin tufa daya wannan inda wannan ya gwada anan ihtiba ake cewa zaman ihtiba ka san larabci da yake ko da yake Hausa ba akwai sunaye ranin sanin abubuwan ne da Hausa yare ne da yake da yalwa duk kowane irin zama akwai kalar shi yanzu misali idan kai zaman sallah zaman da wannan yayi akwai sunan shi shine tarabbi yake cewa tarabbu'i ko akwai kuma zaman da ake zaman da zaka yi zaman sallah zaman ruku zaman to shi ma da sunan shi kowane irin suna kamar a Hausa ma su ma suna da suna kawai rahin sani ne to shi ma wannan zaman saboda akwai takura ne zaka takure kanka musamman kuma wanda zaka lubi da tufa ɗayan nan idan ta yayi al'auran ka zai iya bayyana ta kasa wancan kuma da kamar tsikin ka haka ka janyo mayafi ka matso hakan nan kamar ka daure kanka ne ba wata harka da motsa haka kana matse a son ma kaga wannan akwai jutuwa to saboda shari'a addinin musulunci ba kuntatawa a ciki ba a so ka tsanantawa kanka to sai aka hana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su larabawa suna da irin wannan al'ada musamman wannan zaman da ka gwada ihtibadin nan suna yawan yi larabawan da suke ciwo haka suke yawo sai ba larabe ya lubi da bargwansa haka zauna to amma mu yanzu kaga sai ka ji abin wani iri saboda ba saba yi ba mu haka yayin mutum zai zauna lullube jikinsa haka ya matse sai sanyi yake ji ko sai kana jin sanyi to kaga in kana jin sanyi ma ka san irin zaman da zaka yi saboda kar ka fada karkashin wancan hannu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kar ka istimalin samma din nan kai dai yanda zaka iya samun dan budawa haka zaka dan samu sakewa yanzu irin wannan matsewan da zaka yi in ka fada zaka iya jin ciwo saboda baka da motsa shi kuma wancan da kai in ka yanda ka janyo haka ka matse to a yanda ka zauna din idan kayan in kayan ya dan bude haka za a iya ganin al'auranka ta kasa kai kuma yawwa to wannan kaga za a iya ganin al'auran mutum ta kasa ina fatan kun gane to sai ka san ko jin sanyin kake sai ka san irin yanda zaka yi da baka fada karkashin wancan hannun ba ya koda ana jin sanyin to Allah ya sa mu dace na'am hadisi na gaba to babu lailatul qadri ana kuma haka yace babu an dace kenan nan amma kuma babu alhadithul mi'atan hadisi na 200 kenan ko kuma na nawa ne to ina ga zamu tsaya ma akan shi ko nan me ya tambayar sai ka da hitul masjid sosai ware da gaske abin da ya faru shine akwai idan rakatan fajr ne wanda ake yi raka'a biyun nan da ake karanta fatiha kadai ko kuma abin da ya tabbata na ayoyi to shi wannan idan ka shigo masallaci an riga an yi kiran sallah na biyu to akwai malaman da suke ganin cewa kawai lokacin yin ta ne wannan idan ka yi ta za ta dauke maka kamar tahiyatul masjid ina fata an gane bakai daman ka'ida ana so ka yi ta a gida ne kana gida kai qiyamul lailinka ka dan zauna kana azkar dinka akai kiran sallah na biyu sai ka tashi sai ka yi wannan rakatan fajr sai ka taho masallaci to idan ka zo kuma za ka yi tahiyatul masjid kenan. Ina fata an gane saboda shugaba masallaci. To wasu malamai suka ce idan kuma ka ga ba kai a gida ba ka taho to na katanin fajiri za ka yi kawai sai ta dauke maka wancan, amma an kai su biyun ma kuma ba matsala. Ina fata an gane. To amma kaman wata sallah kaman duha yanda ka bada ka tambaya yanzu, idan ka ga walha za ka yi, in ka shigo masallaci sai kai wannan tahiyatul masjid din tukuna sai kai walhanka, sai ka gaida masallaci ko sai kai walha. Mana idan kaman ya kenan idan ka zo an shiga sallah da safe, eh to gaskiya akwai maganganu da malamai suka yi musamman ka duba littafin fiqh cewa idan ka tashi ya zamanto zaka iya sallatar raka'a kaza, raka'a hudu masalan kafin rana ta fito, eh kafin lokacin asubahi ya fita, to zaka iya yin ta sai kai kuma asubahi. Ka gane? Idan ba zai zama haka ba to kawai kai asubahin. Ina fata an gane. Yawo shine. Alaikum salam. Bai. Amma kuma zaka iya yin wata sallan bayan wutirin. Misali kai wutirinka kafin ka kwanta. Ko kai shafa idan wutiri kafin ka kwanta. Sai ka farka a ƙarshen dare kuma asubahi ba tayi ba, kana da kuɗin ka ƙara wasu nafifili zaka iya yi. Amma dai kar ka maimaita wutiri. Ba a yi wutiri biyu a ranar. Me wutiri abu guda ɗaya kenan, kuma maimaita ya tashi a wutiri ya zama biyu ko? Ina fata an gane. Yau in ka tashi zaka iya yin wasu sallolinka kai tai kai tai ko raka'a nawa ne, amma kar ka maimaita wutirin in dai ka yi shi kafin ka kwanta. Wannan shine al-hadith babu lailatul qadri, babu da zai magana akan lailatul qadr. Al-hadith 200 hadith na 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Hadisi daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma yace wasu mutane daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an nuna musu daren lailatul qadri a bacci sun ganshi a mafarki fi sab'i al-awakhir, an nuna musu cewa a kwanaki wato bakwai na ƙarshe. An gane? Misali idan ka kwana 10 na ƙarshen Ramadan, an gane a wannan aka nuna musu. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Allah yace ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il akhir, ina ganin mafarkin da kuka yi gaba ɗaya yayi muwafaqa da wannan bakwai na ƙarshe ko 10 na ƙarshe na Ramadan, mafarkin yayi muwata'a kusan kowa abin da ya gani kenan, a mafarkin da suka gani kusan kowa abin da ya gani 10 ƙarshe ne, dai 10 ƙarshe, amma ba nuna musu ranar ba, ranar sha kaza babu. Sai manzo Allah sai yace to faman kana minkum mutahriha, duk wanda zai kirdadanta. An san me kirdado? Nema ko? Yawa kaman nema. Falyatahraha, to yake kirdadanta fi sabil awakhir. Abu kai dan karshe ko 10 karshe. An gane ko? Hadisi na 101 yace daga Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadri fil witri min al ashr al awakhir. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kirdadan lailatul qadri ko daren lailatul qadri a wutiri, wutiri da yake 10 ƙarshe. Wutiri shine kwana 21, 23, 25, 29, 27. Wannan shine ake ce ma wutiri. Kaga an samu mara akai 21, 23, 25 kai ba 23 ba. 21, 25, 27 sai 29. Yawa wannan shine to ai kirdado a tsakanin waɗannan kwanakin. Ina fata an gane. Yawa. Malai yace ikhtilafu ulama. Saban malamai game da lailatul qadr nan. Hafiz Ibn Hajar ya hakaito magana wajen magana 47 a cikin Fathul Bari, magana 47 a kalmomin Al-Qadri. An gane ku abinda ake nufi, abinda yasa haka akwai ibhami a cikin lamarin, ba a san wace rana bace. To dalilin da yasa aka boye ma saboda ka karka yi sakaci, karka ganda ce kace in an san rana kaza ce sai kace to ba za ka tahi kai wata ibada ba sai wannan ranar. To ana kwadaitar da kai saboda dararen musamman dare 10 ƙarshe suna da falala sosai, to ka tahi kai taraya su. Kaga in karaya su gaba ɗaya dai ka dace kawai, in dai kai raya su gaba ɗaya kawai ka dace. Dalilatul qadr saboda a cikin 10 ƙarshen ne kaga in kai su gaba ɗaya kawai shikenan kalas, kuma baka san rana kaza bace. Sai ce na gaskiya haka ake cewa rana za ta fito, misali a ce yau ne ko jiya, to yau da safe ga rana ta fito ba ba zafi, kuma fes haka za ka ganta. Sannan kuma a daren za ka ji idan zafi ake yi, to za ka ji daren ba shi da zafi sosai kuma ba sanyi, a daidaice yake. In sanyi ake a lokacin za ka ji daren ba sanyi sosai, sannan kuma za ka ji nutsuwa, dan akwai za ka iya ji a jikinka ma, za ka iya ji a jikinka cewa yana da bambanci da sauran dararen da kake ci. Ina fata an gane. To wannan shine daga cikin alamomin da ake faɗa. Yace walakinahu raja'a minha annaha fi awtar al-ashr al-akhira min ramadan. Maganganun da yawa shine wasu na maganan cewa a tsakiya ne, to sai amma maganar da ta furin jayi shine a 10 ƙarshe ne. Wakala Imam Ahmad arzauha lilatu 27. Imam Ahmad yace mafi rinjaye daga cikin maganganun gaba ɗaya shine daren 27. Daren 27 akwai wasu abubuwa da aka furda, aka fitar karkashin suratul qadr din nan, sai lissafin yake ta bada 27. Wata mu'jiza ce ta Qur'ani. To sai malamai suke ganin cewa kawai 27 din nan ne lissafi aka yi ta yi, wani lissafi ne an yi lissafin kalmomi na surar, ya bada wani lissafi da zai in ka tsara lissafin zai baka 27, ko a ce 27 so kaza. An yi lissafin harufa da maganan da yake cewa daga farkon surar zuwa inda ya magana akan lailatul qadr, zaka samu abubuwa guda kaza 27. To shine lissafin gaba ɗaya da aka yi ta lissafi kawai ya zauna akan 27 ne. Wata mu'jiza ce ta Qur'ani, Allah ya ajiye a gurin. Ina fata an gane. Amma kuma zai iya canja duk da haka, wata shekara zai iya zuwa 25, wata zai iya zuwa 21. Amma kuma akwai hadisin da zamu karanta na gaba, shi kuma ya nuna kusan an raj yanda aka nuna manzon sallallahu alaihi wasallam a ranar 21 ne. Tawafaqat, ta yi muwafaka. Muwafaka shine tawafaqat. An gane ko? Yawwa. الحديث الثاني بعد المئتين نعم من ce za mu tsaya akan wannan ko insha'Allah. Sai magana ta ƙarshe a karkashin wannan shine maganar Ibn Taymiyyah akan, yace dararan Dhul-Hijjah, dararan kwanaki 10 na farkon Dhul-Hijjah sun fi falala sama da dararan 10 na Ramadan. An gane ku? Ai ranaku kai nake so in ce ranaku yini 10 na Dhul-Hijjah, su kuma dararen Ramadan guda 10 sun fi wancan dararen Dhul-Hijjah guda 10 kwanakin, saboda kwanaki ne da idan makanta suratul fajr Allah yayi magana akan su, wal fajr wa layalin ashr, mana suka ce layalin ashr ana nufin wannan na Dhul-Hijjah ne. An gane ko? Yawwa. To su suna da falala su ma kwanaki 10 na farkon watan Dhul-Hijjah, watan sallar layya ko? To amma dararen Ramadan su kuma sun fi falala, su kuma yinin su ya fi falala, su kuma dararen sun fi falala akan yinin. Wannan wata abu ne Ibn Taymiyyah ya fitar. Insha Allah za mu dakata a nan. Abinda muka faɗa daidai dacewa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya haɗa mu aladan.